بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهد وأنا قريني البركة قريموبي domin mu tattauna wasu matsaloli da suka shafi aqidarmu da dabi'unmu da kuma addininmu gaba daya. Farko, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat abshirish shabbi alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Wato zan yi magana akan abun da ya shafi ibtila'i, wato jarraba da Ubangiji ta'ala yake yi wa ɗan adam saboda halin da muka shiga da kuma jarrabawan da muka shiga. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicci ɗan adam bai bashi haka kawai ba, wato bayan ya halicce shi ya yi kaddara zai jarrabe shi da abubuwa daban-daban na bala'i, na musiba, abubuwa kala-kala, ba don baya son su ba, imma don ya ɗaukaka darajarsa ko ya kankare masa zunubansa ko kuma don ya yawaita ladansa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala in zai ɗaukaka ɗan adam yakan jarrabe shi kafin ya ɗaukaka shi. Shi yasa wasu malamai suka ce khaza'inul minani ala qanahirul mihani, wato taska na baiwa yana bisa kadarin jarrabawa, wato abin nan ba fito-fito na alheri da Allah zai yi mutum da kyauta da zai masa sai an haye wasu gada-gada na masifu kafin ake samun su. Isa ya ce mihanul fata yuqbilna an fadlil fata wan naru mukhbiratun bi fadlil anbari, wato jarrabawan da Allah ta'ala yake wa ɗan adam suna nuna darajar ɗan adam, saboda ainihin wuta in ya kona turaren wuta ne ake gane kimansa, amma turaren wuta ba kafin wuta ba za ka ɗauka wani abu ba ne, in an sa shi a garwashi wuta tana kona shi hayaki na tashi sai ka gane abu ne mai kima. To haka nan ɗan adam Allah yakan jarrabe shi don ya ɗaukaka darajarsa kamar yadda ya jarrabi annabawa da bayin Allah waɗanda suka gabata. Haka nan Ubangiji ta'ala zai jarrabi mutum don ya yawaita ladansa, saboda duk abin da ya same ka na masifa, na tsoro, ko na bala'i, ko na rashin lafiya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana baka ladan wannan musiban idan kai haƙuri. Idan ka yi haƙuri ka maida al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya baka wannan ladan. Sannan duk bala'in da ya same ka na wata musiba ko tsoro ko wani rashin lafiya ko wani wata fitina, ka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan kankare maka zunubanka da saurinka. Saboda me? Saboda manzon Allah ta sace babu abun da zai samu mutum ma yusibu muslimun min nasabin wala wasabin hatta shawkatun yushakuha illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, babu abun da zai samu mutum na wahala ko na rashin lafiya ko kuma na wani abu na musiba hatta kayan da mutum zai taka ta soke shi kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare masa zunubansa da sababin wato ainihin wannan musiba da ta same shi din, ko kaya wani sana babban al'amari wanda ya kai ga ainihin ka fita hayyacinka ko ka kwanta ko ka bar garinku ko ka yi asara na dukiyanka ko ka yi asara na iyalinka ko ni wanda kake so ya rasu kana tare da shi babu shi ko makamancin irin wannan. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarraban ɗan adam ba wai don ba son sa ba. Allah ta'ala ya ba da labari a cikin Qur'ani kamar yadda na karanta ayan, zan jarrabe ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, zan jarrabe ku da wani abu na tsoro, wato ku dinga razani ya zama kuna cikin tashin hankali, ba kwa cikin kwanciyar hankali. Allah ta'ala ne zai jarrabe ka da wannan don ya jarraba imaninka, yaga za ka iya haƙuri ka jure ka maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma za ka kaddara wani ne ya tsora maka ka je ka fita. Sannan zai jarrabe ka da ninwa, shi ne talauci, ka nemi abinci da za ka ci ka rasa, in ma ba ka da kuɗi saboda talauci, ko ka yi tafiya halin tafiya kana da shi in ma babu abinci, ko kuma ka bar garinku ka bar gidanka kana tafiya a hanya kana neman tsira, ga ninwa, ga kishirwa, ka rasa yadda za ka yi. Duka wannan jarrabawa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ka maida al'amarin kai zuwa ga Allah, Allah ta'ala zai baka ladan wannan musiban. Sannan Allah ta'ala zai jarrabe ka wajen tauye maka dukiyarka, sai ka yi asarar dukiya, ko gobara ne, ko kuma ainihin barayi su tace maka, ko wasu su wawace maka sai kaya kai asaran ka fadi ko makamancin wannan ko ya lalace wannan jaraba ne na Ubangiji subhanahu wataala in ka maida al'amarin kai zuwa ga Allah Allah ta'ala zai taka maka ya baka lada ya kankare maka zunubanka kuma ya miyar maka mafi alkhairi bi iznin Allah sannan haka nan Allah zai jarabe ku da wajen tawayar rai wato ku dinga mutuwa wanda kake so a duniya ka jiyara ku kanka abokinka matarka mahaifiyarka iyayenka duk wani wanda kake ji da shi Allah ta'ala zai dauke shi ko kai ya fara daukar ka ko kuma ya dauke shi kai kai don aka maka karatuwa wani na kai da sosai wa'un kake shi akai ko kuma mutuwa yayi saboda kanka kake shiga tashin hankali ko kai hakuri kamar al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda babu wanda bai zai bar duniya ba kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai zai dandani mutuwa ba wanda bai zai dandani mutuwa ba inda a akwai wanda bai zai mutu ba ba ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai bar duniya ba walau kana cikin duniya tamutu li tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce akwai wanda bai zai mutu a duniya ba da manzala ta kuma har yanzu yana cikin mu don ba babbar musiba dan babban bala'i da aka jarrabe mu da shi irin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yana nan a rayuwa zamu shiga cikin wannan rudu na addini zamu shiga cikin wannan sabani zamu shiga cikin kasa da bidiyoyi da sauransu da manzala ta kuma shine alƙali duk abin da ya rikice shi mu je mu tambaye shi sai warware mana kama da bar duniya fa sai da koma hadisi da qur'ani kuma fahimta kuma tana sha bamban sai a shiga damuwa manzala ta kuma ya rasu idan wani na kai rasu sai ka tina manzon rahama ya rasu wannan sai ya kara baka hakuri